yanzu haka dai rahotannin ƙarya za a iya cewa ya zama ruwan dare ga duniya a Najeriya, inda mutane da dama kan yada rahotanni da ba a tantance ba ko kuma na ƙarya ba tare da sanin inda rahoton ya fito ba. Ko a kwanan nan an baza rahotanni da ke nuna cewa ana wani mummunan rikici a unguwar Oshoji da ke nan birnin Lagos, rahotannin kuma da ke nuna cewa lamarin ba haka yake ba. A can baya ma dai an bada rahotanni na mutuwar shugaba Muhammadu Buhari, al'amarin da ya kasance ƙarya. A wata sanarwa da ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya fitar a Abuja, ya ce gwamnati ba za ta lamunta da duk wasu masu bada rahotanni na ƙarya ba da ake kira fake news a Turanci. Yana bi cewa gwamnati za ta ɗauki mataki a kansu, kuma masu baza irin waɗannan rahotanni suna baza su ne domin ta da hankulan al'umma. To ko akwai mataki da gwamnati za ta iya ɗauka a hukumance a kan masu yaɗa irin waɗannan rahotanni na ƙarya? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Ɗanlami Alhassan, malami a sashen koyar da aikin jarida a jami'ar Bayero da ke Kano.
Abu na farko, kundin tsarin mulkin Najeriya wato constitution ta sashi na 39 ya ba kowane ɗan ƙasa ƴancin faɗin albarkacin bakinsa da kuma yaɗa ra'ayinsa da manufofinsa ta kafofi irin waɗannan na watsa labaru. Sai dai saboda wannan ƙarya da mutane an samu wani abu da ya biyo baya na rashin jin daɗi ko na ɓatanci ko na tsotsar kawani ko na nima wani ƙazafi ko na kawo tashin hankali. Amma don kawai mutum ya faɗi wani abu da ba gaskiya ba ne, to a gaskiya a zukofin ƙasar nan a ƙashin kansu su yi wannan magana da ba gaskiya ba ne, ba tare da wani sakamako ba mara daɗi ya biyo bayan wannan abin da ya faɗi ba. Ba laifi ba ne saboda wannan tsarin mulki kamar da nake maka ya ba mutane ƴanci su watsa bayanai.
Mista Tajuddin dai wani dan kasuwa ne a kasuwar Oshoji da ke nan Lagos, kuma na tambaye shi ta wayar tarho ko an samu rikici a kwanan nan a unguwar ta Oshoji. Sai ya ce, ya ce ko kaɗan ba gaskiya ba ne, muna zaune cikin zaman lafiya, babu wani rikici da na sani ya faru a kwanan nan, amma yanzu babu wani al'amari da ke faruwa. Bayan wancan rahoto na cewa ana rikici a Oshoji ko kuma tashin bam a Oshojin dai, har ila yau akwai su rahotanni da ake bazawa ta kafofin yaɗa labarai da ke cewa ɗaya daga cikin shugabannin ɓangaren jam'iyyar PDP kuma tsohon gwamnan jihar Borno Alhamadu Sharif an naɗa ɗansa a matsayin wani alƙalin kotun kolin Najeriya domin ya saurari shari'ar da za a gudanar na shugabanci na jam'iyyar ta PDP, abinda kuma yake ƙarya. To koya sauran al'umma masu amfani da kafofin sadarwar zamanin ke ji game da irin waɗannan rahotanni na ƙarya da ake yaɗawa?
Ban haushe abin bakin ciki abin takaici wa zamanin da muke ciki a kan Facebook abin ya bace. Wato wannan magana nake gaya maka zuciya ta ɓace take. Idan ka je kan Facebook yau su ce Buhari ya mutu, ko kuma su ce Buhari ya rame ya lalace, su kuma mai da Buhari wata halitta ko kuma su mai da wani abin da saka dama shi suke yi. Mutane da suna cewa wasu abu gaba ɗaya kan wasan doka ba. Saboda haka ni wannan abu da nake gani ya dace a ce minista Fahmi Bai Mansur ya ɗauki tsauraran mataki akan duk wani wanda aka kama da haddasa fitina cewa ana faɗa can kuma alhali ba abin da ke faruwa.
Rahoton da ke nuna cewa bom ya tashi a unguwar Oshodi dai, binciken da na gudanar ya nuna cewa bidiyo ne da ke nuna tashin bom a shekara ta 2014 a rukunin shagunan Banex, inda kuma mutane da dama suka rasu a birnin Abuja. Haka dai ita ma rundunar 'yan sandan jihar Lagos da kuma gwamnatin jihar Lagos sun fitar da sanarwa da ke kira ga al'ummar jihar Lagos da kwantar da hankulansu, domin kuwa babu wani rikici da ya tashi a jihar, musamman ma dai a unguwar Oshodi da ake ta baza rahotanni ko hotunan bidiyo a kai. Sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos ASP Olarinde Famous Court ya fitar na kira ga al'ummar jihar da ci gaba da gudanar da hakokinsu na yau da kullum. Babu Yanjifin, Murai Amurka daga Lagos.